لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، يا أيها المسلمين من أكار جدد قدمك الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي واندتكين نفاتا صدهوري وسيقام وننيني نلهدي وننيماتي نلهدي daren litini yau muna 6 ga watan zulqa'ada hijran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 idan miladiya yau 4 ga watan 5 shekara ta 2026 da 25 mun da wannan majalisi domin ci gaba da karatun mu a wannan littafi mufsidatul qulub littafi wanda ke magana akan cututtuka na zuciya da hadarin su da mummunan tasirin su ga yadda suke gurbata rayuwa su gurbata addini su kuma sabbaba ma dan adam mummunan makoma. Allah ka tsare mu daga waɗannan cututtuka. Idan ƴan uwa suna biye muna nan a cikin littafi na uku wanda ke magana akan aljidal wal mira'u jayayya da kuma sa'insa. Muna cikin wannan babi ne sai Ramadan ta riske mu sai aka dakatar da karatuttuka wanda kuma Allah bai nufaci mu da dawowa karatuttuka ba sai a yau. To muna fatan Allah ya sa mun dawo cikin nasara. Alkhairan da ke cikin karatuttukan addini Allah ka sadar da mu da shi, sharrin da Allah kake tsare mutanen kirki da shi masu bibiyan karatuttuka na addini da kyakkyawan manufan su aiki da abin da suka gane na gaskiya sai nisanci abin da suka gane na ƙarya na bata. To Allah subhanahu wataala ka tunkuɗe mana dukkan sharri. Kamar yadda na ce muna cikin wannan littafi na uku wanda ke magana akan aljidal wal mira jayayya da musu da sa'insa da gardama da kuma irin waɗannan wato ɗabi'u marasa kyau. Mun ji cewa a farko-farkon wannan littafi lokacin da malamin yake yin muqaddima ya ce ɗabi'a ta jayayya da musu wata irin cuta ce mai muni, cuta ce wacce take ƙeƙasar da zuciyar ɗan adam, cuta ce tana ƙeƙasar da zuciyar ɗan adam. Saboda idan mutum ya ɗabi'antu da ɗabi'a na musu da jayayya to a wannan lokaci ne fa yakan riƙa gyara ƙarya yakan riƙa ɓata gaskiya. Saboda kawai ya goyi bayan ra'ayinsa ko fahimtansa ko abin da yake kai. Hakanan kuma cewa musu da jayayya yana haifar da jin haushin juna wanda ke sabbaba adawa da gaba tsakankanin musulmi, wanda ko mun san cewa mu musulmi Allah ya umarce mu ne da mu dunƙule mu haɗa kai mu ƙaunaci juna mu kuma ba juna hanzari. To duka wannan zai faru ne idan musu da jayayya bai shigo cikin rayuwarmu ba. Yayin da muka fara musu ya muye mu, muka fara jayayya ya muye mu ko a cikin al'amarin addini ko a cikin al'amarin rayuwa, to wancan kyakkyawar manufan ta addini cewa mu dunƙule ba zai samu ba, za mu rarraba. Mu ƙaunaci juna ba zai samu ba, za mu koma muna jin zafin juna ne. Mu ba juna uzuri da hanzari ba zai samu ba, kowa zai koma yana ganin aibi na ɗan uwansa, kuma babban burinsa shine manufansa ta tabbata na ɗan uwansa ya fallasa. To kaga babu shakka wannan ɗabi'a dole za ta ƙeƙasar da zuciyar ɗan adam. Hakanan kuma dai ko ba ko ni mun fahimci cewa musu da jayayya ɓata lokaci ne, lokaci kuma aba ne mai tsada. saboda muhimmancin sa da darajar sa Allah yayi ta rantsuwa da sassan lokaci baya ga rantsuwa a jumlace da yayi da lokaci Allah yayi rantsuwa da al-asr wal-asr ma'ana al-asr shine zamani shine al-asr zamani saboda muhimmancin sa menene zamani shudewar rana da yini dare da yini dare yazo rana tazo dare yazo rana tazo dare yazo rana tazo ba shine in an tattara sai a ce an sami zamani ba to wannan abu yana da muhimmanci har ya sanya Allah ya rantsuwa da shi domin Allah ya kara nuna maka muhimmancin lokaci da zamani ya dauke kowane sashi na zamanin nan kuma ya sake rantsuwa da shi har Allah ya rantsuwa da wasubuh idza tanaffas ya rantsuwa da lokacin asubahi ya rantsuwa da lokacin walha wadduha ya rantsuwa da lokacin yini rana wannan hari idza tajalla ya rantsuwa da dare wallayli idza yaghsha duk waɗannan sassan lokaci sai da Allah ya rantsuwa da su saboda a nuna maka kowanne daga ciki fa abu ne mai kima mai daraja kada ka tozartar da shi a banza to yayin da al'umma suka bude ma kansu kofan jayayya to haka za su yi tabata ma kansu lokaci duk da muhimmancin lokacin nan haka zai ta tafiya a banza sai ga a zauna sai a yi gaddama ta awa uku sai a yi jayayya ta awa hudu wata ma jayayyan sai a yi dakwanta daga yau ta kai sati mai zuwa a ci gaba daga nan har baɗi sai a yi ta jayayya ana bata ma kai lokaci a banza kuma ba isa zuwa ga wata natija ba jayayya yana haramta ma mutum samun ilimi mai amfani tunda idan mutum ya ba da zuciyar shi ga Allah ai in ya ji gaskiya zai karba ne kawai kuma ko da daga maƙiyi ne ko da maƙiyinka ne ya faɗi gaskiya amma dai gaskiya ya faɗi ai za ka karba shedan ya faɗi gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam bai karba ba ya karba yace ya faɗi gaskiya amma fa makareci ne ɗabi'an nan ta ƙarya tana nan tare shi amma yau ya faɗi gaskiya annabi kuma ya karbi wannan gaskiyan ya kuma sunnanta mana yin wannan gaskiyan da shedan ya faɗi cewa idan ka zo kwanciya bacci ka karanta ayatul kursi shedani ba zai kusance ka ba annabi yace sadaqaka huwa kazu ya faɗi gaskiya amma fatanta gariyan makareci to muna da dan adawa ne kamar iblis yau ya faɗi gaskiya kuma ka karba so haka ka'idan gaskiya take in ka ji ta ka karba koda daga maƙiyi kuma koda da wani irin salo aka gaya maka gaskiya ko an gaya maka ta hanyar da ya dace ko ba a gaya maka ta hanyar da ya dace ba gaskiya ce eh karɓi gaskiyan in ya so ka zauna ku cashe ta da kai da wanda ya maka wannan wanda ya gaya maka gaskiyan ba ta hanyar da ya dace ba wani na iya ganin ka zai gaya maka gaskiya ne sai ya maka fallasa amma in dai gaskiya faɗi za ka ji zafin fallasa amma kuma ka tsaya ka amfana da gaskiyan nan kar ka ce to ba zan yi ba to a lokacin nan fa an riga an tsaida maka da hujja sun da gaskiyan ta riga ta faɗa cikin kunninka zuciyanka kuma ta gane ta to in ka ce ba za ka yi ba to yanzu kana faɗa da gaskiyan ne ba kana faɗa da wanda ya faɗa gaskiyan ba ne to kaga san zuciya idan ya sa a wato ƙeƙashewan zuciya idan ya faru to zai haramta maka ka riƙa samun ilimi mai amfani to kuma wannan za ka same shi a cikin jayayya kamar yadda kuma jayayya da musu yana jawo jin kai da girman kai da ganin natuwa ne wani na alfahari da ya iya magana ya iya kaza ya iya kaza ya san kaza ya san kaza yana ganin kamar ai ya tuwa ne shi ba ajin shi bane shi doctor ne shi ko wannan a islamiya yake karantarwa kamun shi ne zai ce zai jayayya da ni ah wanda ke da gaskiya kawai shi ke da magana wanda ke da gaskiya yake da hujja a hannunsa shi ke da magana to haka nan kuma jayayya na sanya a rika hada na so shi karo sai ka ji wannan ya dauko wata aya sai wani ya ce shi kuma ai ga wani hadisi a zahiri sai a gasance karo da juna sai kowa ya ta nemo wadansu dalilai a waje wanda zai goye bayan matafiyarsa kai ka ce qur'anin nan da sunnan nan ba abu daya bane da qur'ani da sunna ai ba su cin karo to wannan sai ya dauko wata aya to eh wato ai a can ma an ce kaza wannan ce to ai ga wani hadisi ya tabbata ya ce kaza sai ta goyen bayan wannan sabanin sai kai tsammani a ƙarshe cewa abinda waɗancan ayoyin suka tabbatar daban abinda waɗannan ayoyin suka tabbatar daban kuma suna cin karo da juna alhalin kuma babu wani cin karo da juna a cikin al'amarin ayoyin alqur'ani ko a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ya zamto kai ne baka gane ba to in baka gane ba ya ake a gane fasalu ahla dhikri in baka gane sai ka tambayi wanda suka sani har a wannan gabin muka buga misalai waɗansu ne tattafai da aka rubuta su akan mutashabihul qur'an waɗansu ayoyi a cikin alqur'ani wanda wani mai karancin ilimi zai fahimci kamar akwai cin karo kuma babu cin karo sai dai kawai ilimin ka in bai zurfi ba wani lokaci kuma zai kasance wannan ya goge wancan an samu nasakh da mansukh wani lokaci zai kasance wannan yana magana a gefe kaza ne wannan yana magana a gefe kaza kai kuma sai ka zo ka bude da su ga baki daya bari mu baku misalin wannan idan wani ya zo ya ce muku masallacin nan mutum 2500 yake ci sai wani ya zo ya ce masallacin nan yana cin mutum 4500 kun gane wani in yaji zai ce to cikin su tabbas akwai wanda ya faɗi gaskiya akwai wanda ya faɗi ƙarya kuma cikin su ba wani wanda ya faɗi ƙarya wanda ya ce yana cin 2500 ƙasa kawai yake kallo wanda ya ce zai ci 4500 ya haɗa da sama to wani lokaci nafsi haka zai zo yana magana ne a keɓe kai sai ka buɗaɗa ko yana magana ne a buɗe kai sai ka taƙaita to ka kai ne baka gane ba kai ne baka gane ba shi yasa idan kana karatu a cikin ilimi zaka ga irin yadda bayanan malamai ke fitowa akan yadda ake ta'amuli da nassoshin Qur'ani da Sunna babu wani cin karo tsakaninsu kamar yadda aka rubuta akan ayoyin Al-Qur'ani haka aka rubuta akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani cin karo tsakaninin hadisai ko dai wannan hadisi kamar yadda nace ya bude dani wancan hadisin ya tsoki to da ka ba mafuskanta ɗaya suke bayani a kai ba ko wani lokaci ya kasance hadisi wancan ya inganta wancan bai inganta ba shi ke an huta ko kuma ya kasance ya inganta amma kila wancan ya kuskure mu fahimtar yadda fasalin yake daga cikin magabata akwai wanda yake ya daɗe yana fassara cewa wa fil habbati sauda shifa'un min kulli da'in shi sai yana karantawa wa fi hayyati sauda baƙar kumurci akwai magani saboda a wancan zamani babu ɗige-ɗige da muke da shi a yanzu tsabin kwazon ka ne da ilimin ka zai ga gaya maka wannan ta'un ne wannan ya'un ne wannan nunin ne wannan ba'un ne ana karanta al-habbatu sauda shi sai yana karanta al-hayyatu sauda ya kama baƙin kumurci ya yanka ya ce mutu sai daga baka ce al-habbatu sauda annabi ke nufi amma a lokacin nan babu wannan dugon ne kawai sai dai a danyi alaman gurin dugon ba ne nunin ne ya ne ta'un ne babu wanda ya sani kila kun gane aka samu irin wannan akwai wanda daga cikin magabata cikin malamai a cikin hadisi ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam an tahalluq yawm al-jumu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana at-tahalluq me ma'ana at-tahalluq da'ira annabi ya hana shi a cikin masallaci ranar juma'a me yasa saboda yana yanka sahu saboda yana shagaltar da masu ambatan Allah ah to a ce an zo misali ko da karfe 9 ne a daidai nan a ce ga wani alaran ma nan da shi da daliban shi suna musaffa ko yana karantar da daliban shi ga waɗansu sun zo masallaci kaga duk wanda ya zo samu an yi da'ira a nan dole ya tsallake wurin to ya haramta ma bayan Allah su ambaci Allah a wannan gurin kenan sai annabi ya hana. To shi sai ya fassara at-tahalluq da aski. Dama al-halq ai shine aski. Shi sai ya fassara at-tahalluq shine annabi ya hana aski ranan Juma'a. Har sai da ya samu wani malamin dan uwansa ya mishi bayani cewa abinda ake nufi da'ira. Yace subhanallahi yau shekara na 40 na haramta ma kaina yin aski duk ranan Juma'a in yazo shi baya aski. Me yasa saboda annabi ya hana? Nasri ne ingantacce amma gurin fassara shi kuma sai aka samu akasi. Ko ba haka ba? Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta wani littafi Raf'ul Malam an al-A'immatul A'lam, wani littafi wanda yake kore zargi ga malaman musulunci. Kar ka ji wannan ya fassara kaza, wannan an ce an samu sabani. Ka dauka wani sabani ne wanda an shirya ta ne. Al-Imam wani ya shirya burin saba ma al-Imam wani. Wallahi tallahi ba wannan bane. Kowa fahimta ce, ko dai wani gurin shi nasu ya inganta wani bai inganta ba. Wani fassarin da yayi ma abin ya bodada, wani kuma ya kuntata, wani kuma ya samu wani hadisi wanda ya fassara wannan nasun daga shi kuma wancan bai samu ba. Irin mazhaban al-Imam Abu Hanifa za ga akwai fahimtoci na ra'ayi da yawa, saboda a lokacin su hadisai ba su yadu sosai ba. Al-Imam Abu Hanifa ya mutu shekara hijiran shekara 150. A lokacin hadisai ba su gama kewaye duniya, malaman hadisi sun gama horar da kansu sun yi aiki akan hadisan ba. Da haka galibi sai fahimta yayi yawa a cikin mazhabarsa. Amma lokacin da hadisai suka yi zamanin su al-Imam Ahmad bin Hanbal, ai kawai zubar gadon hadisi ne. Duk abu in ya faru kawai hadisi za a kawo. Ba buƙatar sai an tsaya a ce ma ra'ayuka fi kaza. Kawai sai dai mene shirin annabi akan kaza, kawai sai a kawo hadisi. So da haka in aka bude kofan jayayya, to a lokacin nan za a fara sa nassoshin Qur'ani da sunna sai ta karo da juna. Bayan kuma ba abokan gaba bane, ba abokan fada bane. A haɗe suke a dunkule. Duk wani nassin Qur'ani haɗe yake da dan uwansa. Duk wani nassin hadisi haɗe yake da dan uwansa. To yayin da aka bude kofan jayayya fa, sai a yi ta sa su karo. Sai a dauka waɗansu abokan gaba ne. Ga wani hadisi a Bukhari, wancan ya ce ga hadisi a cikin Tirmidhi, sai a dauka da wannan hadisin da wannan hadisin abokan gaba ne, kuma duk mutum da yayi magana. Kaga wannan akwai ganganci a ciki. To haka nan kuma a cikin jayayya dai mun sani cewa taimakon bid'a ne. Duk wata kungiyar bid'a da ka sani, duk wata kungiyar bid'a to ta gini ne akan jayayya. Ta gini ne akan jayayya. Ta gini ne akan jayayya. Cewa ai ta hada ayoyin Al-Qur'ani mai girma kawai. Shi yasa ko Khawarij kaga ai ayoyi suka samu wanda ba su fahimci hakikanin ma'anansu ba. Suka gina aqidarsu akan ta. Suka fara kashe sahabbai. Suna kasa mutane akan kawai su suna da fahimtar inal hukmu illa lillahi. Ai Qur'ani ya ce hukunci kadai na ga Allah ne. Duk wani wanda ya ce wai zai zo ya hukunci ya zama kafiri. Amma da suka samu bijimin malami Sayyidina Abdullah dan Abbasin, ya je ya same su ya tattauna da su, da yawan su ba su tuba ma Allah, sun dawo sun gane gaskiya ba. To da sun ci gaba da zama yasu ne daga su, sai dan wani malamin su da bai takara ya karya ba, suka yi tare nan shubha, sai su ta ƙara samun hujjoji akan bata. Amma da suka kai ma babban malami fa sun warki. Wani Ibn Abi Dailami ya samu shubha akan al'amarin kaddara. Ya samu shubha, akwai abubuwan da suka rikice masa bai gane ba akan al'amarin kaddara. Ya bar makansa, ya ci gaba da rainin shubha a cikin zuciyarsa. Yana tashi sai je sami Ubay bin Ka'ab, ba babban sahabin annabi kenan ba. Yace ya kai wannan babban sahabi, ina da wata damuwa akan al'amarin kaddara. Ka ji damuwata ba ni fatawa. Sayyidina Ubay bin Ka'ab yayi masa bayani. Daga dai kai bar dai in je dai in samu wani malami ya ƙara min bayani. Kamin bai gamsu ba. Yana tashi sai gurin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya je gurin Ibn Mas'ud ya ce ina da matsala akan al'amarin kaddara. Kaji damuwata. Ibn Mas'ud ya wanke mishi wannan damuwar tasa tamkar irin yadda Ubayyu ya ga mishi ma haka ya ga masa ya saka tashi ya wuce gurin Huzaifa shi ma ya kai mishi kukan nan magana iri daya shi ma ya ga masa daga ƙarshe sai ya tafi gurin Zaid bin Thabit shi ma magana iri daya daga nan sai Allah ya gutsar mishi da shubhasa ga baki da me mahallin shahid shine duk kungiyoyin bid'a daga shubha suke farawa sai a fara jayayya sai a fara jayayya na san ne ta kawo misali akan wannan din qur'ani yuna akan wannan batan suke yan shi'a akan wannan batan suke khawarij boko haram akan wannan batan suke yan dariku akan wannan batan suke sai ai ta kawo dan su abubuwa na shubha domin me domin a goyi bayan matafiya to wannan jayayyar ita ta taimake bid'a bid'a ta yi yawa shi yasa abubuwa guda biyu sune sababiyan halaka a duniya gabaki daya iyatabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfusu adhan zato da kuma san rai ha wanda ke zaton abu kaman daidai ne sai ya tsaya ta jayayya akai ban kuma ba daidai bane da yayi tambaya ne kawai sai a warkar mishi da sai a warkar da shi sai a bashi fatawa to sai ya tsaye ta jayayya ashe nake ce muku saboda goyon bayan ƙarya ko ɗan su biyu suka hango abu daga nesa wannan yace wancan tsuntsuwa ne wannan yace wancan akuya ce kila kun tuna da kissa wancan akuya ce yace tsuntsuwa ce suna ta jayayya zuwa can an jima ana wannan jayayya fir sai ta tashi sama ya nuna mai cece sai abokin jayayya ce wallahi akuya ce ko ta tashi sama akuya ce ko ta tashi sama wallahi akuya ce me yasa ya riga ya zurma kanshi da yawa ya ta kawo dalilai na wahalar da kanshi a banza yana son ya tabbatar da wannan abin akuya ce to yanzu kuma gashi ya tabbata ba akuya ba ce to yanzu ba zai iya dawowa ya ce zai karɓi wannan gaskiyar cikin sauƙi ba zuciyar ɗan adam kawai sai ya gwammaci kawai ya tafi akan wannan girman kan da ƙeƙashewa to haka ƙungiyoyin bid'a suke da daman su sun gane gaskiya amma kuma sun riga sun ta jayayya akan kare wannan ƙaryan a baya to haka nan shedan zai ta ƙaƙawata musu wannan ƙaryan har sai su mutu akanta kuma dai mun san cewa jayayyan nan yana haifar da fushin Allah yana haifar da azaban Allah tunda Allah ya hana wannan kaɗan ne daga cikin dalilan da ke sanya jayayya da musu ke ƙeƙashar da zuciyar ɗan adam a cikin muqaddima ma la ya gaya mana wannan kuma ya gaya mana cewa magabata sun ɗauki al'amarin nan mai haɗari ƙwarai da gaske shi yasa suka yi ta rubuce-rubuce a kai suka yi ta nisantar jayayya da musu suka yi ta taka tsantsan da al'amarin sa'insa a cikin addini ko a cikin rayuwa magabata duk haka suke daga nan malam ya kawo mana ta'arif definition na aljidal da almira kamar yadda ya ce mu a Hausa kawai za mu ce jayayya da musu da sauran kalmomi waɗanda suka yi alaƙa da wannan wanda ke ko a larabcin kaga kamar yadda muka ce akwai aljidal akwai almira akwai almunaza'a akwai almukhasama ko yawa duk akwai su almunaza'a da almukhasama da almira'u da aljidalu duk kuma abu ɗaya ne da almunazara duk dai abin da suke nufi jayayya musu sa'insa gaddama da ire-iren waɗannan abubuwan to malam ya kawo mana ma'anan mujadala wanda yake kawo mana cewa abinda ake nufi da mujadala shine ka ɓata hujjan wani don kai ka tabbatar da taka hujjar shi yasa wani lokaci in aka ce mujadala tana iya zama ta kirki tana iya zama ta banza takan zama ta kirki idan an cika sharadanta zamu ji sharadanta a can cikin karatu insha Allah ta'ala tunda Allah ya ce wala tujadilu ahli kitabi illa billati hi ahsan kenan akwai mujadala ta gaskiya ita aka ce ma annabi yayi wajadilhum billati hi ahsan kaga mujadala tana iya zama ta gaskiya amma almira'u fa kawai ita batacciya ce kawai musu ne da gaddama din gyara ƙarya haka malin ya kawo mana daga nan malin yayi mana bayani akan ma'anan aljidal fil qur'an a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almira'u fil qur'an kufrun jayayya a cikin alqur'ani mai girma kafirci sai malin yana son yi amfani da dama ya gaya mana me ake nufi yace shine jayayyan da aka gina ta akan shakka jayayyan da aka gina ta akan shakkan alqur'ani ko wata aya a ciki ko wani salo na alqur'ani ko kasancewar alqur'ani maganan Allah ne to duk shakkan da aka samu akan wannan ya haifar da jayayya to kafirci wani yazo yana musu akan cewa alqur'ani mai girma ba maganan Allah bane to na kafirci wani yazo yana musu akan cewa alqur'ani mai girma wato ba littafi ne na shari'a ba kaga wannan kafirci da dai duk wani abin da yake da alaka da shakka cikin al'amarin alqur'ani ko wani bincike da za a yi ya bata wani abu na alqur'ani to duka waɗannan abubuwan ana kiransu kafirci har malai ya kawo mana wani hadisi annabi ya ce ku karanta alqur'ani matakar da zuciyanku tana haɗi kuna fahimtar ma'anoninsa yayin da kuka ji zuciyanku ta rarraba wannan ya ce eh haka ne wannan ya ce a'a to kar ku ci gaba da jayayya akan alqur'ani zai iya haifar da kafirci ku tashi kawai in kuka tashi sai ku yi me sai ku je gaban masani malami sai ku yi mishi tambaya sai an gane amma kar ku yadda ku zauna kai kana cewa eh wannan yana cewa a'a kuma kowanne daga cikin ku yana kafa hujja da qur'ani akwai wanda bai gane ba a cikin ku ko kuma duk cikin ku makila ba ku gane ba to sai ku tashi sai ku je ku nemi bayanin sa to malam ya kawo mana waɗannan bayani a cikin wannan babi ya kuma shiga wani babi wanda ina kiwo tsammanin akan samu a wannan babi muka tsaya wanda yake magana akan cewa jayayya ɗabi'a ce da Allah ya gina ya cura halittar ɗan adam a kai idan ba ku manta mun karanta wannan gaba amma muka ce wannan lasisi ne ka ci gaba da jayayya a'a ba lasisi ba ne ana gaya maka irin fitinan da Allah ya gina halittanka da shi Allah ya gina halittanka da jayayya to yanzu imaninka shi zai kubutar da kai kamar yadda yake akwai ɗabi'un shaidan da aka gina mu a kai imaninka shi zai kubutar da kai mun bubbuga misalai da yawa a karatuttukan baya to cewa yanzu an gina halittar ɗan adam da jayayya to ba lasisi ba ne kai ta jayayya jayayya ta farkin shaidan ne yadda abinda ake so da kai kai kokari ka fitar da rabon shaidan a cikin zuciyarka da aikinka da harshenka da gangan jikinka to malam ya kawo cewa ɗan adam yana da jayayya duk da kasancewa wani ya fi wani ƙwarewa gurin jayayya kuma abin ban al'ajabi jayayyan ɗan adam ba a duniya kaɗai ba har ranar tashin alƙiyama sai ɗan adam ya riƙa jayayya har sai ya yi jayayya ranar tashin alƙiyama malai ya kawo mana wata aya nan yawma ta'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha jadal ranar tashin alƙiyama kowace rai za ta zo tana jayayya don kare kanta me ma'anar wannan tana jayayya tana faɗin ya Allah na fai aiki kaza a duniya ya Allah na yi kaza ya Allah na yi kaza tana neman ta kwaci kanta a gaban Allah kar Allah ya azabtar da ita shine tujadilu an nafsiha kullu nafsin kowane kowace rai da raina da ranka da ran kowa sai ya zo yana jayayya a gaban Allah din ya kwaci kanshi ya Allah nayi imani da kai, ya Allah nayi imani da manzanka, ya Allah na tsi da sallah, ya Allah na rika karatu, na rika kaza, ya Allah a kallu waɗannan abubuwan fa, ya Allah kar a azabtar da ni. Irin wannan kowace rai sai ta zo tana jayayya, tana tsaye da hujja akan abin da ta aikata na alkhairi a duniya domin Allah ya la'akari da shi kar a azabtar da ita. To kaga yanzu wannan ai ran tashin kiyama ne, kowace rai sai ta jayayya. To har malai kawo mana wani hadisi na wata jayayya da ya gudana tsakankanin Allah da bawa, saboda tsabin kwarewan bawa gurin iya jayayya. Wata rana ne Annabi sallama suna zaune da Sayyidina Anas, kawai sai suka ga Annabi yayi dariya sallallahu alaihi wa alihi sallama. Annabi ya ce, kun san abin da ya sa ni dariya? Suka ce a'a. Ya ce, na tuna yadda zance zai gudana tsakankanin Allah subhanahu wa ta'ala da bawa, Allah zai zanta da shi da bawansa. To abin da zai faru a wurin zancen nan ne Annabi ya tuna, shi ne abin ya bashi dariya. Bawa ne zai tsaya a gaban Allah ya ce, ya Allah, ba ka bani aminci cewa ba za ka yi zalunci ba, kai ba zalimi ba ne? Ai ka bani aminci cewa ba za ka zalunce ni ba, kuma kai ba azzalimi ba ne? Allah ce, haka yake, tabbas na baka aminci, ni ba azzalimi ba ne, ko ba zan zalunce ka ba. Ko misqala zarratin, inna Allah la yazzalimu misqala zarra. Sai ba ya ce, to in haka ne, ni kuma yau ya Allah ban yadda wani shaida a kaina ba sai abin da ya fito daga gangan jikina. Kun gane? Ni yanzu ban yadda a kawo min wani mai shaida daga bayan fage ba, ban yadda ba. A kawo wani abu daga cikin gangan jikina ne shi ne zai ba da shaida a kaina. Sai Allah ya ce, to shi kenan, mu je kai shaida a kan kanka. Sassan jikin nakan yi shaida a kanka. To amma kuma kakkamanta akwai rubutu da mala’iku su ma suka yi, shi ma zai shaidu wannan aikin fada aka abin nan. Shi kenan sai Allah ya rufe bakin, sai a rufe baki, sai a ce, to gaɓuɓɓa ku yi magana, hannu kai magana, ƙafa ke ma ki magana, ku ba da shaida. Fatan jiki ma ya ba da shaida. Sai hannu ya fara ratabowa, rana kaza ga watan kaza daidai lokaci kaza, na ɗauki haƙƙin da ba nawa ba, haƙƙin wane ne? Ƙafa ya ce, to in haka ne, ai ni ma rana kaza ga watan kaza, ni ma na taka na je gurin holewa da sharholiya. Haka nan za su ta ba da shaida akan abin da ɗan adam ya aikata. Fatan jiki shi ma ya faɗi. Idan suka gama bayanansu, to sannan sai Allah ya buɗe bakin bawa, sai ya ce, to me za ka ce? Ɗan adam yana buɗe, sai ya ce, kai shanku, tir da ku, tir da kai hannu, tir da kai ƙafa, duk wannan fafutukan ina yi ne don ku tsira. Da an yi rufa-rufa, kun yi rufa-rufa, shi manufanshi shi ne su yi rufa-rufa, su ƙi faɗin gaskin abin da ya faru. Duk ina yi ne domin ku tsira, amma yanzu kun zo kun mun fallasa, kun ce na yi ni kaza, na yi kaza, na yi kaza, kuma daga jikina kuka fito ballantana, ce ban yadda ba. To wannan abin da ɗan adam zai yi shi ne sai abin ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dariya. Wai ɗan adam ya iya jayayya, wai har da Allah zai jayayya bayan ya yarda cewa Allah ba azzalimi ba ne, Allah kuma baya zalunci. Da ya sallama ya ce, ya Allah a yi min hisabi, amma ya Allah a gafarta mu. Ai akwai wanda Allah zai keɓe da shi kuma ya yi laifin ba bai yi ba ne, amma sai Allah ya rufe mai asiri. Kawai matsalan shi ne ban sani ba ina ciki ko kana ciki. Ka ga da muna da tabbaci da sai mu miƙe ƙafa, mai abin da muka ga dama. To amma matsalan shi ne ban sani ba ina ciki ko kana ciki. Allah ne zai keɓe da bawa. Kai bawa ka yi kaza, ya ce, ya Allah na yi. Kana da hujjan da zaka kara kanka, ya ce, Allah ban da shi. Ka ma yi kaza lokaci kaza, ya Allah na yi. Ka ma yi kaza, ai ta rattafo maka sabo da zanubanka. Allah ce in kana da abin da zaka kare kanka to yace Allah ban da shi. Allah ce to na rufa ma asiri a duniya baran kunyata ka ba yau. Tunda a duniya kai abin ka a boye ko ba wanda ya sani. To yau ni kuma baran fallasa ka ba. Da ka na yafi na rufe maka wannan asirin ba za a saka ta da wannan maganan ba. Bita cin je ka shiga aljanna. Kar ma ƴan tsurku su ganka sai Allah wallahi da shi muke kaza. Kasan ko ina sai an samu ƴan tsurku. Allah ya kyauta. Sai Allah ya ce je ka shiga aljanna kawai sai ka fita wata hanya boyayya sai ka shiga aljanka. To amma waye zai samu irin wannan garaba san? Wallahu alam. Shi yasa ai ba za mu miƙe kafa ba. Da muna da tabbacin za mu samu irin wannan ko da mun miƙe kafa buwan mu. To mala ya kawo mana wannan ne saboda ya nuna mana irin yadda ɗan adam ke jayayya har ranar tashin alkiyama. Har ya kawo mana wata aya sun malamta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai mushrikai suna ƙaryata Allah kuma ranar tashin alkiyama an ce ku mushrikai ne sun ce mun rantse da Allah mu ba mushrikai bane kuma shirkan fa suka yi a duniya lokacin da suka ga azaba suka ga fitina sun malamta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina. Hai sai karan tsuwa da Allah ya Allah mun rantse da buwayanka ma kunna mushriki ne mu ba mushrikai bane sai za a zo a sa mana magana ce mu mushrikai ne tunda kaga ai a farkon ayan Allah ya ce ne wa yawma nahshuru jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku aina shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun za kalubalance su ne akan sun yi shirka sai su ce wai wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi ba gaskiya bane mu ba mushrikai bane. To tsaban jaya irin dan adam. To a ƙarshe sai malam ya kawo mana hadisin Abu Sa'id wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari akan cewa Allah subhanahu wataala zai kawo al'umman annabi Nuhu. Zai zo da al'umman annabi Nuhu. Sai a tambaye su a farfajiyar tashin alkiyama, shin annabi Nuhu ya iso muku da saƙon annabta? Ya iso muku da gaskiya? Wai sai mutanen annabi Nuhu su ce a'a, mu annabi Nuhu bai zo mana da komai ba. Annabi Nuhu bai zo a matsayin annabin Allah ya zo muku da wa'azi da da'awa zuwa ga Allah ba, su ce sam. Su Allah ya kasa ya rufa za a yi ba. Kai yanzu kana shakka akan annabi Nuhu ya zo? Ga Qur'ani na ya gaya mana inna arsalna Nuhan ila qaumihi ana anzir qaumaka min qabla an ya'tihim azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu. Ga suratu Nuh, ga suratu al-A'raf, ga suratu wane ne, suratu Hud, suratu Shu'ara, suratu Safat, ga surori nan birjik. Allah ya ba mu labarin irin fafata wanda ayi kwashi tsakankanin annabi Nuhu da mutanansa. Wai amma yau sun shafa mu idan su toka sun ce su sam annabi Nuhu bai zo ba, bai zo musu da da'awan gaskiya ba. To a lokacin nan ne sai a ce to kai annabi Nuh shin ka zo da gaskiya, ka je musu da gaskiya? Sai ya ce ya Allah na je musu da gaskiya, na yi musu da'awa. Waye shaidan ka? Sai ya ce a tambayi al'umman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun karanta a cikin Qur'ani. Sai a tambaye mu kuma sai mu bada amsa. Shine ma'anan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Mu za mu zama shaidu akan al'ummomi, mu kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba mu shaida. To shi waye shaidan annabi? Wa kafa billahi shahida. Allah shine shaidan annabi sallallahu alaihi wasallam. To duka dai waɗannan mala ya kawo su ne domin ya nuna mana cewa jayayya tana cikin jinin ɗan adam. To abin da ke jininka da tsokanka in kana son ka rabu da shi kuma mummuna, kana jin ƙaramin jidali za ka yi, ƙaramin aiki za ka yi, sai ka yi fafutuka na ƙarshe, sannan za ka iya kuɓuta daga wannan muguwan cuta ta jayayya da kuma musu da gardama da sa'insa wanda yake kuma yana ƙiƙashar da zuciya, yana kuma jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ita ce babban ƙofan 'yan bid'a. To Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu. Na yi wannan ne domin ya zama mun tuna da abin da ya gabata, da yaddan Allah sati mai zuwa sai mu shiga asbabu husulil mira'i wal jidal, menene manya-manyan dalilan da ke haifar da jayayya da musu? Akwai dalilai. Idan Allah ya ce maka ka ka fahimce su da kyau, sai ka nisance su, to zaka zama kana da ƙarancin jayayya da musu. Na ce muku akwai wani dattijo shi yin wannan dattijo an ce shi ba a jayayya da shi, shi ko a gidan shi matan shi san ba a jayayya da shi. Aka ce to an aurar da yarsa, matan gida suka zo suka ce to mai gida an dai shawaran cewa za a kai yarinya da la'asar. Ya ce ido na ganin ido, Allah ya kai mu. Zuwa wani lokaci suka zo suka ce mun canza shawara, za mu kai ta da daddare ne. Ya ce asirin mu a rufe. To haka ya kamata ka zama, baka musu ko dai gaskiya ne ka karba, ko dai kai ka faɗi ko kuma a gaya maka. Amma in abu ya zama da musu da sa'insa, ja bakin ka ka shiru. Magabata ba sa musu, ba sa musu, ba sa jayayya akan gaskiya. Sai dai kuwa lokacin da aka tabbatar da cewa yanzu wannan musun illa billati hiya ahsan, za a yi ta akan sharaɗanta da dokokinta da ƙa'idodinta, kuma ana son ya isa zuwa ga gaskiya. Ba kowa yana son kawai danna abokin maganan shi ba. Yanzu in muka fara musu, ni ina son ne in danne ka kawai a ce ni ne galaba. To ya zama al-mumarat kenan, al-mira ya zama sharri. Na ce muku al-jidal yana iya zama mai kyau, amma al-mira'u fa al-mumarat duka sharri ne. Shi ne kawai al-taghalub ne, kawai neman in danne ka, hujja ta tafi naka, ko in fi ka iya magana ko wani abu mai kama da haka. So wannan babu alkhairi a ciki. To za mu kawo dalilai, malam ya kawo abun kamar abubuwa nan guda tara, wanda insha Allahu ta'ala za mu karanto su domin mun nisance su. To Allah maɗaukan sarki ya mana muwafaƙa, Allah shi datar da mu. Idan akwai tambaya ɗaya, in babu ita, karatu dai yanzu mun fara shi da sunan Allah kuma ya dawo kenan. Muna fatan kuma Allah ya ƙarfafe mu, kada Allah ya gajiyar da mu. Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina zuwa tukuna, ina zuwa malam Dawud, afwan. Na'am. 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 To ai da cikin bayanan mu mun ce jayayya tana da sharaɗanta, kuma ana yin ta illa billati hiya ahsan. Duk jayayyan da zaka yi ka tabbatar da gaskiya, ka bata ƙarya, ai wannan ba jayayya sunan shi ba. Ihqaqul haqq, wannan amrun ne bil ma'ruf, ko ba haka ba? Da haka wannan babu laifi. Amma magabata suna tsoratarwa akan yin musu da irin waɗannan ƙungiyoyin bid'an a bainin jama'a, saboda shubha, haɗari. Zuciyar ɗan adam tana da iqbal, tana da idbar. Akwai lokacin da zuciyar ɗan adam take fuskantowa, akwai lokacin da take juyawa. Kowane ɗan adam ya san yana da irin wannan. Wata rana zaka ji kana da nishaɗin kaza, wata rana ka ji baka da nishaɗin shi, kuma duk abu ɗaya ne. To akwai lokacin da zuciyanka tana shirye ta karɓi duk saƙon da aka bata. To idan aka yi dace da irin wannan lokacin, kawai sai wani ya faɗi wata shubha, daidai lokacin zuciyanka tana buɗe, sai ta karɓa. Lokacin da mai bayanin gaskiya zai bayanin warwarewar, kila zuciyar naka ta zama cikin idbar. Shi kenan an bar mutum da shubha. sai yaje in ba a yi dace ba ya tare nan wannan shubhar a daki ya tare nan ta kar an fice kaza fa an fice kaza an fice kaza lokacin da mai raddi ya tashi raddi zuciyar shi ba ta shiri ba tana bude bane so da kaga an samu matsala to shi yasa magabata suke kyaman ayi musu a bainin jama'a suka ce in ya zama babu makawa sai an yi musu a bainin jama'a to aje gaban mutanen shi wancan dan bid'an saboda yanzu kuma kai ne zaka iya tusa musu shubha akan ƙaryan da suke kai amma in aka zo cikin mutananka kai kuma aka tusa maka shubha kana can kana fada da wani dan bid'a ga kuma dalibinka anan shi ma ya kamu da wannan cutar kaga za a dawo magani a gida kenan so shi yasa in za a yi din sai aje cikin mutanansu to amma yanzu matsalan shine duniya ta zo da wani yanayi na adinki to wanda zai jayayya jayayya ya dai zama ya koshi da ilimi sosai sannan ya zama ya koshi da wayo shine na uku ya zama ya koshi da wayo dan akwai abubuwan da yake galibin sharroran nan ta wayo kawai ake kawo akwai wanda yana da ilimi amma bai da wayo sosai nan da nan sai a biyo ta hanyar wayo sai a yi mishi dabara sai abu na uku da ka kawo na harshe an taɓa yin wata muƙabala a ƙasar nan da malam ba'ari Allah ya gafarta masa yana tabbatar da sunna da wani malami na bid'a a ƙasar nan babban malamin ƙasar nan ne a bid'a suka yi muƙabala ya ɗauko a kan salatul fati ne ko wani abu ya kai shi bango tabbas ya kai shi bango amma sai ya mishi wayo sai ya yi ma malam wayo sai ya fake ya zo ce da yake karanta salatul fati ne nake tsammani sai ya zo sai ya kuskura wasali sai wancan dan bid'an sai ya rike nan gurin ya dakata sai ka gyara wannan ya karanta da fataha yace ba daidai bane ya karanta da kisra yace ba daidai bane ya karanta da rufu'a yace ba daidai bane yace jahili ashe ma kai jahili ne amma a hakikanin gaskiya ya kai shi bango malamin sunna ya kai wannan malamin bid'an bango ya kuma kure shi sai da batin dan hankalin mutane kawai akan wai nan lirabi wai ya karanta da fataha kuma alhalin da wasanni kasan sai ka jara shi kuma sai karanta da rufa yace ba haka ba shikenan sai ya rike nan sai ya malmala zaman sai ya ki yadda a ci gaba to kaga sai ka zama kana da wayo din ya gama abin nan din shi shikenan kuskuren nahwu ko nayi kuskuren nahwu Allah ka gafarta mun mu dawo kan ajandan mu a dafa kila ka gane kuskuren nahwu ko ne kuskure a nahwu ko ba haka bane so na ce maka akwai wani wanda ya jaya da ƴan qur'aniyun shi kuma da yaga cewa kawai abin nan sai ya sa wata hujja na wayo ba hujja ne na ilimi ba da ɗan qur'aniyun ya ce ɗan kalaka ta kenan ya ce ai fa bi ayi hadisin ba da yu'minu ya rike nan shi kuma wannan sai ya ce to ba an ce ma annabi amma bi ni'mati rabbika fa hadis dangane da ni'imomin da Allah ya maka to kai hadisi ha sai dan kalaka ta ya fara mutsu ha fa hadis ba me ma'anar fa hadis kai hadisi sai ya kallitan sai ya fara mutsu kawai wannan dawayo ne shi ma ka gane dawayo to da ka sai mutun ya zama baga zurfin ilimi kuma yana dawayo sannan ya iya bakin shi dan bid'a yana iya ganin idan zaka kure shi sai tunzura ka sai ka tunzura sai ka fara zagi ka kai zagi din ya gama abin shi kana nan a matafiyarka ba za ka tashi ba shi yasa tun farko sai ka san abin da zaka yi jayayya akai kar ka mai da hankali kai ta jayayya akan shiririta ka san abin da kake so kai jayayya akai ka san abin da kake so ka cimma so waɗannan abubuwa idan mutum ya iya su wallahi alam tunda duniya yanzu ta riga ta dunkule mai wakilin yayin bainin jama'a kile ya samu hanzari a gaban Allah. shi ne samu hanzari a gaban Allah. Wallahu alam. Me batun kamala? Alaikum salam. Ta wannan mas'ala ce ta aqida. Mas'ala ce ta aqida. Za mu samu lokaci kila mu tattauna ta kar mu shigo da ita cikin nan tayi zurfi ba za mu iya tantance ta yanzu ba. Insha Allah. Wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah.